This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki kuka sake dawowa a shirinmu na daren yau Lahadi, 26 ga watan Mayu na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji Grace Alheri Abdu dauke da shirin Kallabi, shirin da kalleka sako da lungu akan al'amura daban-daban da suka shafi mata. Amma kafin ta shigo, sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. A yau Lahadi, motocin dakon kayan jin kai sun shiga Gaza daga kudancin Isra'ila a wata hanyar da aka amince da ita a kusa da iyakar Rafa da Misra, bayan da Isra'ila ta kwace bangaren Falasɗinawa a watan da ya gabata. Amma ba iya gane ko kungiyoyin jin kai za su samu kayayyakin ba. Misra ta ki buɗe bangarenta na iyakar har sai ikon Gaza ya koma hannun Falasɗinawa. Sai dai ta amince da karkatar da hanyar motocin zuwa iyakar Isra'ila Karim Shalom da ke zama babbar tashar manyan motocin Gaza, bayan wata kiran waya tsakanin shugaban Amurka Joe Biden da shugaban ƙasar Misra Abdel Fattah al-Sisi. Amma tsallakawa da kayayyakin jin kai ya yi wahala saboda faɗan da ake yi, wanda ake alakantawa da ayyukan sojin Isra'ila a kusa da birnin Rafa. Isra'ila ta ce ta ba ɗaruruwan motocin dakon kayan damar shiga, amma ƙungiyoyin Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce kwashe kayan zuwa wancan ɓangare yana da matuƙar hatsari. Wani farmaki da Rasha ta kai a wani shagon sayar da kayan gini a birnin Kharkiv ya kashe akalla mutane 14, kana ya jikata wasu da dama, a cewar jami'an Ukraine da safiyar yau Lahadi. Adadin waɗanda suka mutu na ƙaruwa, yayin da birni mafi girma na biyu a ƙasar ya fuskanci wasu hare-hare biyu wuni guda da ya wuce. Wasu manyan bama-bamai sun afkawa babban shagon kayan ginin da ke wata anguwar fararen hula a birnin a jiya Asabar da rana, inji gwamnan yankin Olesin Yohubov yana faɗa a talbijin ƙasa. Hare-haren sun haddasa gobara wadda ta tada bakin hayaki da ya turnuke sama, wanda ake iya gani ɗaruruwan mitoci daga nisa. Mutane 43 ne suka jikata, a cewar ofishin babban lauyan yankin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata mahaukaciyar guguwa mai ƙarfin gaske a faɗin jihar Texas da Oklahoma ta rusa gidaje tare da afkawa wata cibiyar tafiye-tafiye, inda direbobi suka tsere domin samun mafaka, lamarin da ya bar dubban mutane ba su da wutar lantarki da kuma ɓarna mai yawa a yau Lahadi. Wani ɗan sanda ya ce akalla mutane 5 ne suka mutu a wani ƙauye a jihar Texas, sa'annan da dama sun jikata. Guguwar ta fara ɓarna a daren jiya Asabar, kuma ta haɗa da guguwar da ta kifar da manyan motocin shakatawa, kana ta rufe babban hanyar jiha da ke kusa da Dallas. Jama'ai sun ce an kwashe mutane da dama zuwa asibitoci da motar ambulan da jirgin sama mai saukar ungulu a gundumar Denton na Texas, amma ba su san cikakken adadin raunuka da suka samu ba. A gundumar Cook da ke makwabtaka da yankin, ɗan sanda Ray Serpentine ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa sun haɗa ne da 'yan uwa uku da aka samu a gida guda da ke kusa da Valley View, wani yanki na karkara da ke kusa da kan iyaka da Oklahoma. Dubun-dubatan 'yan Bangladesh ne suka bar ƙauyukansu da ke gabar teku a yau Lahadi zuwa wasu matsugunai, yayin da ƙasar mai yawan unguwannin kusa da teku ke shirin fuskantar wata mummunar guguwa, inji jami'ai. A yammacin yau Lahadi ne mahaukaciyar guguwar Remal za ta afka wa ƙasar da wasu sassan ƙasar Indiya mai makwabtaka da ita, inda hukumar kula da yanayi ta Bangladesh ta yi hasashen zagayowar igiyar ruwa da kuma hayaniya mai ƙarfin gudun kilomita 130 ko kuma maili 81 a cikin sa'a guda. mahaukaciyar guguwa da ta kashe dubban ɗaruruwan mutane a Bangladesh a cikin shekarun da suka gabata. Amma adadin mahaukaciyar guguwar da ta afka wa gabar teku da ke kusa da ita mai yawan jama'a ya karu a cikin lokacin nan, daga guda ɗaya a cikin shekara guda zuwa kusan uku sakamakon tasirin sauyin yanayi. A ƙarshe, Rodaina Al-Salim da danginta da ke zaune a cikin ɗakunan tenti a arewa maso yammacin Siriya da ke ƙarƙashin ikon 'yan tawaye suna kokawa wurin samun isasshen ruwan sha da sauran buƙatun rayuwa kamar dafa abinci da wanke-wanke. Sansanin nasu da ke arewacin birnin Idlib ba su samu wani taimako ba a cikin watanni shida. Muna samun tallafin abinci da kayan tsafta, in ji wata uwa mai 'ya'ya huɗu. Amma ta ce yanzu ba su samun taimakon da yawa a cikin ɗan lokacin nan. Labarin Al-Salim ya yi kama da na wasu mutane da dama a wannan yanki na Siriya, inda aka sani mutane da suka kai kimanin miliyan 5,100,000 suka rasa muhallansu a yakin basasar ƙasar wanda yanzu yake cika shekaru 14 kuma suke dogara da taimakon agaji don su tsira.
Baba Yakubu Makeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma masu sauraron mu lokaci ne da zan jagefe in barku da Grace Alheri Abdu a cikin shirin Kallabi.
Ni shawaran da zan bawa mata, idan kin gama makaranta ko kin samu aiki ko baki samu aiki ba, ki duba ki ga menene zaki iya yi da rayuwarki. Akwai sana'o'i kala-kala, yanzu zamani ne na social media, ko a social media zaki iya marketing a abin da kike.
Kallabin shirin ta wannan makon, ƴan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin Kallabi, shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsonewa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa, da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdul. Tani na nuni da cewa ana samun karuwar mutuwa aure a kasashen nahiyar Afirka akasin abin da aka saba gani a lokutan baya. Za ku ji abin da dattawa mata ke cewa akan wannan lamari, sai kuma shawarin Kallabin mu ta mako, Maimuna Yaya Abubakar, mawallafiyar jaridar Tozali da kuma shugabar gidan talabijin na Tozali ga mata masu tasowa. Ku biyo mu domin ji yafi sako. Kafin mu kai ga hiranmu da Kallabin mu ta mako, bari mu bude babin da nazarin batun aure da zaman gida da rahotanni ke nuni da cewa ana ƙara samun ƙaruwar mutuwa aure a ƙasashen nahiyar Afirka akasin abin da aka saba gani a lokutan baya. A cikin hirarta da muryar Amurka, dattijiya Maimuna ta bayyana cewa rashin sanin ya kamata da kuma neman abin dogaro ga kai tsakanin matasa na ɗaya daga cikin dalilan mutuwa aure a wannan zamani.
Ni dai abin da na fi shina a zamantakewan aure ta yau, samari suna zaben aiki. Yau abinda zai rufa maka a tiri, ka rike iyayenka, ka rike kanka, ka rike iyalanka, ba za a zabi aiki ba. Aikin da zai rufa maka a tiri ba za ka zaba ba. Abinda zai kawo maka taro da sule shi za ka yi. To amma a yau ƴaƴanmu suna zaben aiki. Akan zaben aikin da suke yi, wani in yaje ya nemo yarinya ana cikin soyayya an yi aure, to daki fa tsada fa yake, mace kuma ba za ta yi rike gida ba a gaskiya, namiji shine mai rike gida, to an sallama mace komai, in ta gaji ba dole za ta sallama auren din ba, dole ne za ta sallama aure, ko kuma aita gwagwarmaya da miji bai ci fa ne, ana tashin hankali yau da gobe, dole ne rabuwa za ta ɗauro kuma dole a rabu. wani an yi ciki a sallama wa mace wani bai san yin kayan jinjiri ba fa mace ne za ta yi a dan sana'anta da take yi shi za ta yi tana yi tana aje kayan haihuwa tana kokari tana yi tana aje kayan haihuwa har lokacin haihuwa yi wallahi wata ma ita za ta biya asibiti to in ta gaji daki ita za ta biya abinci ita za ta saya saboda ƴaƴanta ba dole bane aure je kare kai namiji ka fita baka komai baka sana'an komai shi da kaje ka zauna a karefu ba aiki ba wai kuma ba aikin bane zabe ake yi shi yake kawo aure yake mutuwa don mazan ba su dauki nauyin ciyar da matan da ƴaƴan ba dole ne aure ya kare
yanzu Hajiya Maimuna kamar a cikin kungiyarki da kike tafiyarwa na kokarin kwato hakkin mata da kuma ainihi wasu matsaloli da mata suke fuskanta misali wasu koke mata suke kawo miki game da ainihi matsalar da suke fuskanta a halin yanzu a zamantakewar aure har yake kai ga rabuwar aure biyu bayan dai wannan matsalar wanda kika fara wato bayyanawa na rashin aikin yi
gaskiya ta kwarana maza ba su cefa ne sampusan ba duka ba maza ba su dauki jakan cefa ne na yau da kullun kamar da iyayenmu da kakanninmu suka daukan ma iyayenmu mata da kakanninmu mata ba a gaskiya zaki ga yanzu iyaye mata tari sai sun tura ƴaƴansu dinki ko yanzu gyaran fiska ko kuma ɗan da take son tafiya makaranta ta yi makarantar ta samu degree ta samu digirgir tana da takaddunanta a ɗaki in an zo kuma aure dole ne wakili je gayawa wakilin namiji to ɗana fa za ta yi aiki kin ga kuma a sa'ilin da ai ba haka ko da yake dai ba ai makarantar ba amma ai da akwai masu wanda suka yi makaranta amma ai yanzu in ƴaƴa ta yi makaranta in aka zo daura aure shi an ga mu wakilin namiji ƴatan nan fa tana da takarda in ta samu aiki za ta yi ka amince yace eh ya amince sannan a daura aure domin kada ya je ya dawo shi miji ba yi mata jeyi ba wanda ya kokari in yayi cefa nan to sauran fa babu ruwan shi to kin ga in mun saka ƴaƴanmu a makaranta suna da takaddunan su mun san za su je su yi aiki wa'annan sauran abin da miji bai yi ba yarinya takan yi kokari ta yi har ta yi ma ƴaƴanta ma mai dinki kuma tana dinkinta a gida tana samun abin da za ta kashe wa kanta don namijin ba shi je yi mata ba zai dauki nauyin ta ba zai dauki nauyin yi mata duka ba wani kuma ba zai dauka ba ma gabaki ɗaya zai dauka ba
to Hajiya Maimuna wata shawara ce zaki iya ki bawa ainihi matasa waɗanda a halin yanzu suke yunkurin yin aure da waɗanda ma suka yi auren da kuma iyayen waɗannan yaran din saboda mafi akasari ana cewa wato wani lokacin idan ka ga gida to wannan gidan ake tabbatarwa a zamantakewar aure shin hakan ne
matasa dai ina gargadin su da maganan cefa ne ina gargadin matasa da maganan cefa ne da maganan su dauki nauyin mace wallahi in namiji ya dauki nauyin mace wallahi mace ko za ta ga ya mishi magana wallahi shi tai nazari wallahi tallahi shi tai nazari kuma ko gidan su ta ce za ta gwada tafiya kai karan mijin wallahi in iyayen gaskiya ne fatatakanta za su yi koranta za su aje ta kasa su tambaye ta mijin nan me ya gaza da ke kina jin yunwa kina sayin sabulun wanka kina sayin sabulun wanki bai baki abinci kina biyan ɗakin haya bar su tura daga baya ne wallahi in iyayen gaskiya ne wallahi ba wanda za yi wa ɗan shi haka a aje ɗan shi ana ba shi ci da sha da sutura ƴaƴan ka kai su makaranta ka ce ka samu matsala da namiji ka ce zaka koma gidanka ba gidanku ba ci mutuncinka ba ina gargadi wa ƴaƴanmu don Allah don Annabi kar su zabi aikin yi wallahi ko lo glasin na ruwan sanyin nan wallahi ta kwarana sai ake yi sai ruwan sanyi ake yi na san wani yaro mai sai da ruwa har gobe a ruwa yake tafiya ibo ruwan brasiri yake sayarwa ruwan brasiri dan bahaushe ne yake sai da ruwan brasiri ina da wani kawo na shi kuma university yake yi a university yake ya gama ma yanzu amma ina sai da lo 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 ina sai da ruwa me yasa ƴaƴan mu ba za su ba suna jin kunyan yin lo 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 suna jin kunya ba sana'a bane ɗan Niger fa barin gidajen iyaye su suke yi a wani guri ba su dauki dabino a kansu da magogi su shiga kuma ba kasan su bane nan su biya ɗakin haya su tura wa matan su su tura wa iyayen su su tura wani kudin gida a aji me yasa mu ba za mu yi ba
madalla idan kuna biye da mu shirin kallabi ya karbi bakunci Maimuna Yaya Abubakar mawallafi jaridar Tozali kuma shugabar gidan talabijin na Tozali wadda ta fara da aikin lauya kafin shigar ta wannan sana'a sai dai duk da yake ta fi mai da hankali a aikin jarida yanzu tana taka rawar gani a fannin shari'a kamar yadda ta bayyana wa shirin kallabi
na kan je ni duk conferences na wato na lawyers da ake a kasar nan nakan yi kokari na je especially na mata kwanakin baya ma an yi inviting ina nazo nayi panelist panel discussion I was part of the panelist kuma kamar yanzu mutane da suke cikin damuwa inda ba za su iya affordin lawyers ba nakan yi pro bono matters in so kiraki in baki shawarwari miki kyauta in hada ki wa da wanda za su je kotu su yi representing inki da sauransu especially da yake kin ga ina da NGO na mata Tozali Girl Child and Women Foundation ne na mata so duk harkan mata ne ina ciki yanda za a taimaki mata da suke cikin damuwa a taimaki mata da suke da problem a taimaki mata ta wa'anda ba su da sanu'o'i irin wa'annan abubuwan akwai kuma mata wanda zaki samu maybe case suke yi da mazajen su custody a na aure ne na waye da waye kuma su san yanda za su tafiyar da case din ba to nakan iya ba da shawara kyauta kuma na san yanda zan yi in taimaka wa matan kin gane in hada su wata rana da lawyers din da za su je kotu su ce musu kotu tunda maybe ba su san ya za su tafiyar da abubuwan ba wannan abu ne wanda muke yi kullum kuma za mu ci gaba da yi mata suna nidin taimako a kasan nan modan kowa
me yasa
to saboda yanayin yanda duniya take ko daga fari dama aka ce zaman sulta daga fari mata ai ko a America sai da suka nemi right ko ba gaskiya ba so duk duniya har yanzu mata wa'en suna nan ne suna struggling suna neman rights din su inci har yanzu mata ba su da inci da kamar da maza suke da shi kuma ba su da opportunity da maza suke da shi har yanzu so dole ne mu ci gaba da gwagwarmayan nema mata inci yawa inci ba kusan kullun akai maganar inci maza sai su dauka wai ana maganar matan su surena su ma ba shi bane inci ni ana wa tunanin inci shine mace ta samu ita ma freedom inda za ta yi abinda take so as in for example ta samu tana da dream kuma za ta yi pursuing in dream inta ko ba haka ba tana da purpose a rayuwanta kuma za ta yi living her purpose in life ita ma za ta yi abinda za a tuna da ita ma za ta yi abinda za ta samu karuwa ɗan uwanta za su samu karuwa kin gane shine wannan inda ake wa mata amma ba wai ka auri mace ka kulle ta a gida ba baka bata ci baka bata sha baka bata sutura kuma ka kulle ta ka hana ta sana'a kuma ka hana ta ita ta nemi nata kin gane mu shine abinda ba masu ko ba gaskiya ba kuma shi yasa kullun muna cikin te ko mun tashi taimako mun fi taimakawa mata ko matan da suke cikin gida ne zaki ga idan kika taimaki mace ko da kudi kika bata kika ce ta yi sana'a in tana sana'an nan zaki ga tana taimakawa familyin ta shi kuma namijin in kika bashi ma mata zai je karo ne su kara yawa a gidan ba kuma komai yake musu ba karkaran mu abin da ke faruwa kiga me gadi matan shi hudu ko matan shi uku ina yake da hanyar mata hudu haka Allah ya faɗa Allah ya ce kai aure ma ba za ka yi shi ba sai in za ka iya ce da mace za ka iya kula da ita suturtar da ita kula da ita sannan kai amma mutane za su je su yi aure su bar matan kuma to their own fate matan ne za su ta gwagwarmaya suna neman abinci suna neman yanda za su kai ƴaƴansu asibiti suna neman yanda za su yi wa kansu magani in sun yi rashin lafiya suna neman to kin gani
shigowa nan naga alamun cewa kina kawance da muryar Amurka menene ya ja hankalinki
wannan kawance na da muryar Amurka dalili ko shine anti Madina na san anti Madina shekara 10 da suka wuce a ru'an saboda ita ta jawo hankali na ta jawo ra'ayi na ta ce ai ya kamata tunda muna da TV za mu iya yin partnership da VOA mu ringa daukan some programs in VOA especially wanda suke yi na Hausa da kuma da yake video yawa so haka dai ta jawo ne har ta introducing ina to muryar Amurka har muka zama mutane muka zama abokanai yanzu muna mu abokanan hulɗa ne 5 and 6 mun kulle hulɗa mai karfi
da sashen Hausa
wato na muryar Amurka kin ji Anti Madina ke kanki kin san yanda akai na zama
to wayanne shirye-shirye kike yadawa a
television akwai taskar VOA muna daukan taskar VOA muna daukan akwai na lafiya
uwar
jiki wayannan su ne guda biyu wanda muke dauka saboda su ne suke da video tunda mu video ne sai kuma special program in VOA from time to time suna special programs to mu ma muna fikin wayannan special programs from time to time
to wace shawara zaki ba ƴan mata a Najeriya nan wayanda a yanzu haka suke makarantu na koyarwa suna kokarin su sa rayuwar su a wuri guda su san abin da ya kamace su sai
to na daya shawara dai ga zan ba su shine na daya a rayuwarki mace kisan rayuwarki is abinda kike kika dauka a ranki shine rayuwarki in kin dauka ke ba za ki iya komai a rayuwarki ba to haka rayuwarki zai kasance in kin dauka kuma rayuwarki ke za ki abubuwa kina da abubuwan da kike so ki a rayuwarki to haka rayuwarki zai kasance so ni shawaran da zan ba wa mata idan kin gama makaranta ko kin samu aiki ko baki samu aiki ba ki duba ki ga menene zaki iya yi da rayuwarki akwai sana'o'i kala-kala yanzu zamani ne na social media ko a social media zaki iya marketing din abin da kike yanzu ba wani maganan wai sai kin je aiki office ne zaki aiki akwai working from home in kin samu aiki da kike so masha Allah sai ki je ki fara aiki in baki samu aiki ba sai ki fara sana'a zama haka ba naki bane sai ki fara sana'a kuma duk sana'an da kika sa a gaba ki sa gaskiya a ciki sai ki sa Allah kuma a ciki in kika sa gaskiya kika sa Allah sai ki saka commitment 100% commitment saboda shi commitment shi rayuwa duk abin da kake consistency ne daga fara zaki ga kaman ba zai yiwu ba kaman abu ne wanda ba zai taba yiwuwa ba amma idan kika ci gaba kika sa ranki kika yi ta pushing zaki sha mamaki yanda abin zai zama abin da kika rena daga fara zai zo ya zama wani abin da ya fi karfin ki ke da kanki in kika kalla aka ce ke kika yi wannan abin sai ki sha mamaki so mata yanzu kira da nake gare yara mata idan kin gama samu kin yi karatu baki karatu ba ma in secondary school kika gama baki da wani wannan me ake kira kaman daurin gindin zuwa university ko wani abu zaki iya fara sana'a amma wai mata yanzu ku zauna kuna jira wai ku za ku yi aure mazajen ku za su kula da ku lokaci ya wuce ba lokacin da zaki zauna a gida bane bakin komai kina jira namiji ya kula da ke mazan ma yanzu ba su san liability ba su san responsibility
kuma zamu da sa'aya a shirin wannan makon sai kuma mako na gaba ku ji mu da wani sabon shirin lokacin da zamu karbi bakuncin Zainab Bununu daga jihar Bauchi a matsayin kallabin mu ta mako uwar gida ke ma kina iya shiga shirin da nufin yaya ta gudumo da mata ke badawa ga ci gaban kasa da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita muna godiya ta musamman ga wakiliyarmu Maimunatu Sado a ƙasar Kamaru da kuma Madina Dauda a birnin tarayya Abuja da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon a madadin su duka ni alheri ke muku fata alheri
to
baki ɗaya kuma da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu kuma na ƙarshe a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe da safa idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya tayani gabatar da shirin da wadda ta ba da umarni Fiona Wamainan Dudu da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alheri mu kwana lafiya sai da safon ku.